تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادواء وانا مسلا جيمي تارن البركة مسلا جمبر لغا وكينا جيكين غرم بوچي أجار بوچي وانا يمچي نلاهدي yau 21 ga watan Ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1440, wanda kuma yake daidai da 26 ga watan 5 shekarar miladiya ta 2019. A wannan majalisi da muke tafsirar alqur'ani mai girma, da muna cikin tafsirar surati Taha, inda za mu tashi akan ko muka kwana akan aya ta 116 ko 117. A gabanin shiga karatu, kamar da muka saba, mukan ansa tambayoyi. Kafin mu ansa tambayoyi, akwai ta'ziya da muke so mu gabatar ga 'yan uwa waɗanda aka samu rashi na wasu 'yan uwa a nan garin Bauchi. A kwanakin baya akwai direban mai girma Sa'in Bauchi, Mala Adamu, Allah ya masa rasuwa. Kuma yau aka tashi da rasuwar Dr. Ibrahim Yakubu Lami, ɗaya daga cikin fitattun dattawan wannan gari na Bauchi. Muna musu addu'a, Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta musu, Allah ya ji kansu da rahama, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kai haske kabarinsu. Akwai wani ɗan uwa wanda shi ma an kashe ɗan uwansa ne, an neme shi ba a same shi ba, daga baya aka samu gawarsa an kashe shi, ba a san ma ko su a suka yi kisan ba. Don haka duk musa su cikin addu'a, Allah ya yafe musu, Allah ya gafarta musu, Ubangiji subhanahu wataala ya haskaka musu makwancinsu, Allah ya sa can tafi nan abinda suka bari, kuma Allah ya alkinta musu su ayyuka da suka yi masu kyau, Allah ya karba kurakuransu, kuma Allah ya yafe musu. Sauran duka 'yan uwa waɗanda suka riga mu gidan gaskiya, Ubangiji ya gafarta musu, ya yafe musu. Mu kuma da muke da sauran shan ruwa, Ubangiji subhanahu wataala ya ba mu sabati akan abin da muke kai na gaskiya, Ubangiji subhanahu wataala ya sa mu cika da imani. Akwai tambayoyi da za mu ansa kafin mu shiga karatu. Akwai wanda yake tambayar yana tambaya game da zikirin bayan sallah, idan bai yi ba shin zai rama? Zikirin bayan sallah ibada ce wacce take zikiri ne wanda yake muqayyad. Ce muqayyad wato yana da lokacin da aka kayyade masa, shine a bayan sallah. Idan har ya riga ya wuce shikenan, sai dai kai zikirul mutlaq, sakakken zikiri da bai da wani lokaci, wanda kuma a kowane lokaci kana iya yi. Amma shi wancan na bayan sallar sai ka haƙura wata sallar, kuma in ta zo sai ka yi, tunda abu ne wanda matuƙar dai kana da rai, kana da ranka da lafiyarka da hankalinka, wannan damammaki suna nan tare da kai. Saboda in sun wuce ba a buƙata sai ka yi ramuwa, la iyaka dai ka yi ta zikirin in kana buƙata a kowane lokaci, ba ya da wani ƙaidi. Tambayar shi ta biyu kuma game da cewa wasu abubuwa guda biyu masu kama da juna ana iya musu niyya ɗaya, sai kamar misali karatun cewa karatun suratul ikhlas sau uku zai iya yin bismillah ɗaya maimakon sau uku. Ita bismillah ana yin ta farkon kowace sura, kowace sura in za ka karanta farkonta, daga farkonta ka yi bismillah. Ubangiji subhanahu wataala ya sanya bismillah sura aya ce a cikin suratul naml, a tsakiyar suratul naml, inna hu min sulaiman wa inna bismillahir rahmanir rahim. Sannan kuma aya ce a cikin suratul farkon suratul fatiha, bisa sabani na malamai. Amma dai dalilai da yawa suna da cewa aya ce a cikin suratul fatiha sannan kuma aya ce da aka bude kowace sura wato Allah subhanahu wataala ya tan ya taba bude ce da kowace sura in an gama sura kafin a shiga wuta ubangiji ya sanya bismillah ta zama mabudin wannan sura ba wai aya daga cikin ta ba amma mabudin ta ce in banda suratul tauba ita kadai ce wanda ba ta da wannan saboda za ka karanta suratul ikhlas in kai bismillah in ka kai karshe zaka da farko zaka kuma bismillah waccan bismillah ta farko ta karatun farko ce ba kai guda ɗaya ba shikenan ba ita ce niyya ba niyya da ba niyya wani abu ne a zuciya niyya abinda kai karatun saboda shi kai karatun ne dan Allah ko ka kai karatun ne dan ajmuriyar ka wala ita ake kira niyya ta kuma bismillah wannan mabudin karanta surar ne so ba magana cewa kai ta farko shikenan ka sake karanta ba sai kai ba yana da kyau kai din sai maganar abinci kala-kala shi ma in ka kwanta ba kai bismillah ba ko wanne sai kai masa shi abinci abinci do abinci ne ko da idan kai nuna maka kala-kala ne wasu nan sa do abinci saboda an ka maka kala 50 a gaban ka kai bismillah daya ba ko wanne kwano ba sai ka wasa bismillah in ka manta har sai da ka gama ci ka tuna sai ka faɗa abinda ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ce mutum ya faɗa bismillah awwalahu wa akhirah ya kunshi duka abinci cikin da ka ci ba sai ka yi wa kowa kowanne kwano nashi bismillah ba mace za ta iya bude application na alqur'ani a wayar ta karanta za ta iya babu abinda zai hana ta ko da tana cikin jinin al'ada za ta iya idan an yi magana da dauka alqur'ani ga mace wacce take da al'ada take cikin al'ada saboda larura in babu aula daukan application wannan ba shine alqur'ani ba wayar ka da take da application wannan ba ita ce ba shine mushaf din da yake magana akan sa ba shi yasa zaka sa ta aljihu kuma ka shiga ban daki da ita ba cewa mutum ya shiga da alqur'ani ban daki domin wannan ba rubutun alqur'ani ne a jiki ba wannan daidai yake da alqur'ani da yake cikin kwakwalwarka ai kaga ba za a ce ka sauke kanka ba dan zaka shiga alqur'ani sai ka fito ka dauka hadisin Huzaifa da Auf ibn Malik da aka karanta a jiya cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana karatu yana sallah yazo ayar wajen ayar rahama ko ayar azaba yakan tsaya ya roki Allah rahamarsa ko ya nemi tsaron Allah azabarsa to shine yake cewa ya kaifiyar abin yake domin bai taba ganin limami wani limami yana yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba a sallar dare yake yi kuma shi sallar da yake shi kadai ba wai cikin jama'a ba ba wai liman yana muku sallar tarawih ko abin nan bai tsaya yana yin wannan mutane ba su zo sallar ba ma a ce yana bata lokaci annabi sallallahu alaihi yayi wannan a sallar sa qiyamul layl a cikin sallar sa ta dare na farko dai a sai a sallar nafila ba a yi a sallar farilla na biyu kuma in kana jan mutane sallah to kana duba waɗanda suke tare da kai shi ma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a gida yake yi Auf ibn Malik da Huzaifa ibn Yaman zuwa suka bi shi ba wai zuwa yayi musulmanci ba sun suka same shi yana sallar sa wanda yazo same ka kana sallar ka ba zai ce ka tsawaita masa sallah ba dan shi yazo ya same ka ba zuwa aka ce ka ja shi sallah ba haka dan baka ga limami suna yi ba matsala ba komai bane kai in kana so zaka iya yi wannan yana tambaya game da cewa mahaddacin alqur'ani zai yi ceto a ranar gobe kiyama hadisi ne bai inganta ba hadisin Tirmidhi cewa wanda ya hadace qur'ani zai cece iyalan gidansa ko ahalinsa hadisi ne dhaifi hadisi ne mai rauni amma ceto na dukkan wasu mutanen kirki akwai za su iya yin ceto ranar gobe kiyama akwai ceto na annabawa akwai ceto na salihai akwai ceto na shi kansa ubangiji subhanahu wataala ina jin lokacin da muka yi magana da ceto a gurguje mun faɗi wannan so idan mun zama karanta alqur'ani ne na farko dai shi alqur'anin zai cece shi zai fara amfana da alqur'ani kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ce qur'ani zai zo yana mai ceton makarancin salalar gobe kiyama sannan in ya kasance mutumin kirki ne zai iya yin ceto a ranar gobe kiyama zai iya ceton mutanen na kusa da shi zai iya ceton ma waɗanda suke ba na kusa da shi ba amma hadisin shi da kake tambaya akan sa bai inganta ba, don haka ce to bai takaita akan makarancin alqur'ani kadai ba, duk wani salihi mutumin kirki Allah zai iya danka ceto a hannunsa. Wanda ya yi istimna'i a cikin watan Ramadan, shin akwai kafara a kansa? Babu kafara abinanta, abin azuminsa da ya kari, ta ce magana mafi rinjaye mafi ƙarfi, azuminsa ya kari domin fitar da sha'awa da irin wannan siga, da dole ya kare azumi. Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa hadisi yana cewa yada'u shahwatahu ta'amahu wa shahwatahu min ajli wa shahwatahu, saboda haka mutumin da zai yi wannan bai watsar da sha'awar tasa ba, saboda haka azuminsa ya kare. Azamu cewa bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى.
Allah subhanahu wa ta'ala cikin labarin da yake zantawa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama na kissar annabi Adam alaihi salam, lokacin da Ubangiji ya halicce shi ya sa mala'iku suka yi masa sujjada, Iblis ya ki masa sujjada, Allah subhanahu wa ta'ala ya fada wa annabi Adam cewa Iblis maƙiyinsa ne. Fa kullu ya Adam inna hadha aduwwun laka wa li zawjik, muka ce ya kai Adam wannan maƙiyinka ne da matarka, fala yukhrijannakuma min aljannati fatashqa, don haka kada ku yarda ya fitar da ku daga aljanna, fatashqa sai ka wahala. Allah subhanahu wataala ya gaya wa annabi Adam alaihi salam cewa ya shiga taitayinsa game da Iblis, domin Iblis ba masoyinsa bane maƙiyinsa ne, da shi da matarsa kuma zai iya sanadiyar fitowarsa daga aljanna, kuma fitowarsa daga aljanna za ta zaza masa shiga wahala wajen neman abinci, neman arziki, abinci, sutura da mazauki, wanda anan a cikin gidan aljanna Ubangiji subhanahu wataala duk ya lamince masa waɗannan abubuwa. To idan har ya bari Iblis ya yi sanadiyar fitowarsa, to fa ya sani shi zai fafutukar nema wa kansa waɗannan abubuwa, babu maganar an ajiye masa an tanada masa, sai ya nema ya sha wahala. A nan za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala ya jingina wa annabi Adam alaihi salam shi kadai wahala, ya ce fatashqa, bai ce fatashqa ya ba, tare da cewa su biyu za a fito da su biyu ne za su fito daga aljannar, ko kuma Iblis din zai fito da su daga aljanna shi da matarsa Hawwa'u. Amma Allah sai ya ce kada ku yarda ya fitar da ku, wato kai da matarka, min aljannati, daga aljanna, fatashqa, sai ka wahala, sai ka fada cikin wahala. Malamai suka ce an jingina wa annabi Adam alaihi salam wahalar shi kadai, ba a jingina wa Hawwa'u ba, domin shi ne ke tsaye da kula da iyalansa, domin namiji shi ke tsaye da kula da iyalansa, shi ne jagora, shi ne shugaba, don haka in sun ji daɗi ya ji daɗi, in sun wahala to shi ma ya wahala, saboda haka sai aka jingina masa wannan wahala ɗin. Kuma har ila yau don a nuna maka cewa shi ne wanda zai fita neman abinci, ba mace ce za ta fita nema wa kanta abinci ba, mijinta zai nema mata abin da za ta ci ta sha da suturarta da bukatunta, saboda haka sai aka ce zai wahala, ba a ce za ta wahala ba, don ita a zaune take za a kawo mata. Malamai suka ce Allah subhanahu wataala ya yi wannan ne don ya sanar da mu, ya karantar da mu cewa ciyar da mace, wato mace yana kan mijinta, kuma shi kansa dole ne ya ɗauki wannan aikin, ya nema wa iyalinsa abin da duk za su bukata na rayuwa, shi yasa aka jingina masa wahalar shi kadai. Abu Abdullahi Al-Qurtubi a tafsirin sa al-jami' al-ihkam al-quran yake cewa wa inna ma khassahu bi dhikri ash-shaqa wa lam yaqul fatashqayani yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya kebance annabi Adam da wahala bai ce za ku wahala ba yu'allimuna anna nafaqat az-zawji 'ala az-zawjati 'ala az-zawj dan ya koya mana cewa miji shi yake ciyar da matarsa fa min yawma idhin jarat nafaqat an-nisa'i 'ala al-azwaj tun daga ranar tun daga wannan lokacin ciyar da mata ya koma kan mazajen su falamma kanat nafaqatu hawwa 'ala adam kanat nafaqatu banatiha 'ala bani adam bi haqqi az-zawjiyya al-qurtubi yace to kasancewar ciyarwar hawwa ta zama akan Adamu take to tun daga lokacin ƴaƴan annabi Adam suma su za su ciyar da matan su saboda haƙƙin auratayya wa a'lamana fi hadhihi al-aya anna an-nafaqata allati tajibu lil-mar'ati 'ala zawjiha hadhihi al-arba'a al-qurtubi yake cewa kuma a wannan aya Allah ya sanar da mu cewa ciyarwar da take kan miji na matarsa ce abu hudu ne الطعام والشراب والكسوة والمسكن هو السكن شيء ده يسامر متى ده أبين شيء ده أبين شاء ده استرى ده أولن زمه يتي فإن أعطاها هذه الأربعة فقد خرج إليها من نفقتها يتي إن يبات ودنا أبو وهدو تو ياسوك حق إن شير ود إيكي كنسا حق إن شير ود إيكي كنسا فإن تفضل بعد ذلك فهو مأجور دوان أبدا زي كارا بايهم ونف to zai samu ladan wannan karin da zai yi fa amma hadhihi al-arba'a fala budda laha minha amma wadannan abu hudu dole ne ya nema ya sai wato ya samar mata li annabi ha iqamata al-muhja domin da su ne rayuwar ta za ta tsayu ba za ta rayuwa ba ci ba sha ba sutura ba masauki ba mazauni to abinda zamu kula anan Qurtubi bai ambaci kula da lafiya ba haka kula da lafiya ita ma za tana cikin haƙƙin miji wato haƙƙin mace akan mijinta domin abinda yayi fada na illar wato dalilin da zai sa su zama wajibi dole shine fadar sa da yace li annabi ha iqamata al-uhja da ita ne rayuwarta za ta wato zai tsare mata rayuwarta idan aka yi magana tsare rayuwa kaga dole a yi magana kiwon lafiya ba zai tsare rayuwar mutum ba idan za a bar shi yana rashin lafiya ba a nema masa abinci wato abin nan ba a nema masa magani ba ba a nema masa magani ba a ce kuma ana kula da lafiyarsa ba zai yi ba a ce a shari'ance a shari'a ta dora miji wajamcin ya ciyar da matarsa kullum amma idan rashin lafiya ta same ta kai ya so mata magani ce wannan ya je gidansu ya kwankwasa ya gaya mahaifinta to fa ba ta da lafiya saboda haka na je amma ga kudin maganin da aka rubuto sai a bayar a je a so mata alhaji shari'a za ta zo da wannan saboda haka lafiya abin da ya sa za ka ga wancan lokacin ba a cika fadarsa ba saboda abu ne wanda yake mai sauki yanzu a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ka taba jin ana karatu an faɗi asibiti waye taba ji an faɗi cewa an kai wani asibiti ba da lafiya saboda a wancan lokacin abubuwa ne cikin sauki ba da lafiya an samu sanin ganyen da ake kadawa ko dan sassaƙin da ake ba mutum ya sha ba magana a je kemis a je a nemo shi yasa wannan za ka ga ba za tsaya na rubutun sa ba saboda baya buƙatar a kashe kuɗi wajen neman sa to amma abubuwa sun canza su ba wannan sun zama zaman kansu suke su ma haka za su yi ta zuƙar bil to kaga dole ne a zo a yi maganar su in da can ba a yi maganar su ba saboda yadda yanayin yake yadda environment yake ba kuma zai ci gaba da zama a haka ba a ce a cikin da dai a littafin fiqhu ba su faɗi asibiti ba yanayin Qurtubi ya gama magana amma bai faɗi magani ba saboda a wancan lokacin abu ne mai sauƙi ana cewa ga wani baya da lafiya a cikin gida ma za a san me za a bashi za ka je rayuwar mutanen karkara za ka ga yawanci in ba yanzu da abubuwa suka ran abin nan ba da dai sai gaci sassaƙi za a yi ta sha yanzu ba da gwamnatocin da aka yi watsi da su ba a kula da su duk sassaƙi suke sha to kuma ba wannan ne ya kamata ba saboda haka a wancan lokacin ba a samar da waɗannan ba daga baya ne aka rika samar da asibitoci wanda zaka ga hatta lokacin da sakafar gina asibiti ta shigo cikin al'ummar musulmi sunanta ma al-Maristan Maristan suna ne na abin nan harshen Farisawa ne harshen mutanen Iran ne mutanen Farisa saboda haka daga wajen su aka koyo dan saboda al'umma ce da ta dade da samun hadara fiye da ta fiye da Larabawa saboda haka an koyo abubuwa daga wajen su a hankali a hankali kaga daga wajen Sayyidina Umar aka ga tsarin diwan shi ne a ebi sojoji a zamanin gwamnati tana da sojojin da za ta rika biyan su duk wata a zamanin wannan su sojojin gwamnati ne wanda a da ba haka abin yake ba da farko kawai idan aka ce za a fita yaki kawai duk wanda yake da karfi da lafiya kuma yana da guzuri yana da abin hawa sai zuwa tafi da shi wanda ma ba ya da shi shikenan shi an yafe masa wala alladhina idza ma atawka li tahmiluhum قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأنهم تفيد من الدن حزنا ألا يجدوا ما يفقون هراك سوكي واند بايد أبدا زي حوكو بايد واند زي أرى مسا قوي باشي كوتا شي أدو كي مسا فتايك أما دقا بايسي أكا يتعالي ديوان أند أكا سكا الباشي أكا سم سوري جمومنتي غا سوكا أدا دنسو سونا أكا غا الباشي نسو غا لوك چند ذا أباسو هوتو سداو جناسي هوتو إلا أمبتد سو وجي دو دقا بايك شبو دا واند سالة سالة saboda haka idan al-Qurtubi bai faɗi wannan ba to amma wannan duba zai hana a faɗe shi yanzu ba don haka wani yanzu yana dagewa cewa ai ba sai mutun ya ciyar da matarsa ba afwan ba sai mutun ya ba wa matarsa magani ba bai zama wajibi ba saboda al-ittifan fiqhu ba rubuta ba ina ga wannan akwai daura kai sosai saboda haka in muka dubi ƙarshen maganar sa cewa li annabiha iqamatul muhja saboda waɗannan abubuwa su suke tsarara mutum tsara rayuwar mutum to idan har wannan ne aka dubi sha'anin magani ai kaga dole ya shigo shi ma ciki Allah ya ce fala yukhrijannakuma min aljannati kada ku yadda ya fitar da ku daga aljanna aka jingina fitarwa zuwa ga iblis da cewa ubangiji subhanahu wataala Allah hakika shine mai cewa fita iblis ba shi zai ce a fita ba Allah subhanahu wataala shi zai ce shi yace su sauko fahbita minha fahbitu minha ku fita ku sauka fakhruj fita duk wannan ubangiji shi ke fadar wannan amma kuma aka jingina aka ce kada ya fitar da ku domin shi ne sanadiya domin shi zai yi sanadiyar abinda har zai sa Allah subhanahu wataala ya fitar da su ko kuma an fitar an jingina masa fitarwar ne da ƙara nunawa mai karatu ko shi annabi adam alayhi salam a ƙara nuna masa illar iblis ce to in kaga ka fito daga aljanna ga wanda ya jaza maka saboda haka wannan zai sa ya ƙara tsanarsa ya ƙara guje masa Allah subhanahu wataala ya ci gaba da ce musu inna laka
inna laka an la tajua fiha wa la ta'ara wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى
الله يجي إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى lalle Allah yayi maka alƙawarin ba zaka ji yunwa a cikin ta ba wala ta'ara ba kuma zaka yi tsiraici ba wa annaka la tadma'u fiha wala tadha kuma lalle ya maka alƙawarin ba zaka yi kishirwa a cikin ta ba ba kuma zaka ji zafin rana ba wato ubangiji subhanahu wataala yayi masa alƙawarin waɗannan abubuwa kore masa waɗannan abubuwa waɗanda yake nuna cewa zai samu mukabilin su wato akasin su Allah ta ju'a fiha ba zaka yunwa ba Allah subhanahu wataala ya lamince masa cewa in ya shiga aljanna ba magana da jin yunwa ma'ana Allah lamince masa cin sa da shan sa za duk abin da zai ci ubangiji ya lamince masa faqula min haythu shi'tuma faqula minha ragadan haythu shi'tuma Allah ce ku ci ayalwace ragadan haythu shi'tuma duk abin da kuke so duk a inda kuma kuke so kuka ga abinci ku ci saboda Allah subhanahu wataala ya lamince wa dan aljanna abin da zai ci komai duk abin da zai ci a kawo masa ubangiji subhanahu wataala zai kawo masa وأمددناه بفاكهة مما يشتهون ولحم طير مما يتخيرون ولحم طير مما يتخيرون وفاكهة مما يشتهون ولحم طير مما يتخيرون وفاكهة مما يشتهون وبنجي سبحانه وتعالى يا لام تشيموس تنساي نام تنساي وندا سكا زابا دوكوما كاي مرمري وندا سكي سو ذاك وبنجي سبحانه وتعالى يا لام تشودان الجنة أبين دزي تشي haka nan ya lamince masa sitirar da zai sa ubangiji subhanahu wataala ya lamince mu za su sanya tufafin alhariri barar kauri da mai kauri jazahum bima sabaru jannatan wa harira ubangiji zai saka musu saboda hakuri da suke da aljanna da kuma harir wanda za su sanya khudran min istabraqin abinda korayen kayayyaki wanda suke na alhariri wanda yake mai kauri da wanda yake mai marar kauri duk ubangiji subhanahu wataala ya hore musu wannan sannan kuma ya hore musu abinda za su sha babu magarar su ji kishi ubangiji subhanahu wataala ya hore koramu na ababan sha iri-iri masalul jannati allati wa'ida almuttaquna fiha anharun min ma'in ghayri asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى يا هولي وسنا وكان أبين ذا سشا قالوا أنا وأنا بكتبا قال إنهم قرمون أن نونو وأنا بتشنز بتشنز أبا قال جي أنا ميدا أمكم قلا قاكما إنهم زمان أنت أتتا وبنجي يا هولي مس أبين ذا سشا بابو مجانا يجيوما يجيوما سنا كما قال ga inuwa ukuluha da'imun wa dhilluha haka inuwar ta ba yankewa take ba za su shiga ba za su ji zafin rana ba la yarawna fiha shamsan wala zamharira ba za su ga rana a cikin ta ba za su ji sanyin jawra ba saboda ka babu maganar a ce sun gamu da wani abin da zai kawo musu cikas a rayuwa wato Allah subhanahu wataala yana gaya musu cewa wannan shine abin da dan adam yake fafutukar ya samu ya koshi da abinci kuma ya koshi da abin sha ya samu sutura ya samu gurin zama to waɗannan jigajigan abin da dan adam yake bukata ubangiji ji ya lamince musu a cikin aljanna Allah ce inna laka alla tajua fiha wala ta'ara wato kamar anan ubangiji subhanahu wataala yana gaya masa cewa waɗannan abubuwa guda hudu waɗanda su ne jigon abin da dan adam zai bukata ya rayu to kai Allah mun ce maka samun su a gidan aljanna ba sai ka wahala ba duk suna nan bagwas ka nema kawai lahum ma yasha'una fiha kawai ka ce kana so shikenan zaka gani amma in ka kuskura ka fito to duk waɗannan abubuwan kuma sai ka nema wa kanka haka kawai ba za a riƙa maka ruwan abinci ba kawai ka samu abinci ka ci wannan ka tashi ka nema abin sha sai ka nema wa kanka sitira gurin zama duk wanda sai ka nemo kanka sannan kuma zaka sha rana wajen neman ma wajen fita ka nema ma iya wannan ma ya ishe ka sha rana sannan zaka iya rasa wajen zama ka zo kai ta kai kawo kana nema inda zaka zauna anan zamu ga ubangiji subhanahu wataala ya dunkule mana batun ni'imomin da ya gaya wa annabi adam cewa su ne zai zo ya lamince masa aljanna ba gaya mana cewa ubangiji ya yi masa bayanin ni'imomi da yawa ba don watakila wani ya ce to ai da gaya masa aka irin jin daɗin da zai yi ya fi a ce ba zai ji yunwa ba ba zai ji ishi ba ba zai ji zafin rana ba ba zai tsiraici ba rici to a gaya masa daɗin da zai ji mana ai zai fi sa masa shauƙin zama a aljanna din sai mu ce ubangiji ya faɗa sai dai anan ya dunkule amma a wani gurin ya faɗa faqula minha ragadan haythu shi'tuma Allah ce ku ci duk da abin da kuke so ayalwace kaga ashe ubangiji ya nura musu cewa duk abin da suka gani a aljanna ya ba su dama su ci su sha a kuma yalwace ba tare da kuntatawa ba. A nan kuma Ubangiji subhanahu wata'ala sai ya gaya mana kishiyoyin wasu waɗancan abubuwa waɗanda kuma su ne suka fi ciwa ɗan adam tuwa a ƙwarya a rayuwarsa, su ne usulul kafaf. Idan mutum zai samu waɗannan abubuwa guda hudu to ya gama samun ni'ima ta rayuwa, ya samu ya ci ya ƙoshi, ya samu ruwan sha mai kyau, abin sha mai kyau, ya samu sutura da zai ya samu muhalli mai kyau. To in ya samu wannan kwanciyar hankali shikenan ya samu abin da yake so. Man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi ko fi badanihi inda huqutu yawmihi fa ka'annama hizat lahu ad-dunya bi hadafiriha. Yabe ce wanda ya wayi gari yana zaune lafiya cikin iyalansa, mu'afan fi jasadihi, lafiyar salau jikinsa ba wata cuta ba wata rashin lafiya, inda huqutu yawmihi yana da abin da zai ci ya sha a ranar. Annabi ya ce fa ka'annama hizat lahu ad-dunya bi hadafiriha, kamar an tattara masa duniyar ne gaba dayanta an danga masa. Wato in ya kula wannan ni'imar kadai ta ishe shi, kai gari lafiya, baka kukan wani ciwo, baka kuma fargaba da tsoro na wani abu da zai iduro maka, sannan kuma ga abincinka, to wannan kadai ya ishe ka ni'ima. To anan Allah subhanahu wataala yana gaya masa cewa waɗannan abubuwa manya-manya in har ka saki kamar aljanna, to fa kai za ka yi fafutukan neman su, kai za ka yi fafutukan neman su. Su malamai suna cewa saboda wata hikima ta Ubangiji sai aka haɗa aljo da al'uryu, azzama da addahyu, wato aka haɗa yunwa da tsiraici, aka haɗa kishi shi kuma da zafin rana. Wato inda watakila za a haɗa kowanne da ɗan uwansa, to da sai a haɗa yunwa da kishi nan tare suke tafiya, ya ji yunwa ya ji kishin ruwa, sutura kuma da zafi, sutura za ka sa sutura ka rufe jikinka ba daidai yake ka tuɓe ka fita rana haka nan ba, kana da abin nan. To amma sai aka kowanne sai aka raba shi da ɗan uwansa, sai aka ce inna laka alla tajua fiha wala ta'ara, sai aka faɗi yunwa, sai aka faɗi tsiraici, sai kuma aka faɗi kishi, sai kuma aka faɗi zafin rana. Ka ce akwai hikima cikin yin haka, hikimar da take cikin yin haka kowanne akwai wata munasaba, akwai wani dace da suke da ɗayan ta fuskar ma'ana. Suka ce ita yunwa khuluwul batin ne, shi kuma al'uri khuluwul zahir ne. Yunwa cikinka ne fa yau, babu komai. Saboda kaga tana da alaka da al'uryu, al'uryu kuma ba jikin ne fa yau ba komai, kaga akwai alaka ta nan. Wannan ciki fa yau, wannan baɗini fa yau, wannan zahiri fa yau, kaga akwai alaka. Wancan kuma al-zama shi kuma kamar hararatul batin ne, mutum da yake jin kishi cikin sa na daukan zafi, to kaga yana da alaka da ad-dahyu fita cikin kuma rana, wancan daga ciki wannan daga waje, haka kowanne in ka duba suna da alaka. Suka ce kuma rarrabe su har ila yau dan a nuna maka kowannen su a cin gashin kansa ni'imar ni'ima ce mai zaman kanta. A raba ka da yunwa ni'ima ce mai zaman kanta, a raba ka da kishi ni'ima ce mai zaman kanta. Watakila da an hada yunwa da kishi aka ce ba za ka ji yunwa ba za ka ji kishi ruwa ba sai ka dauka abu ɗaya ne, ba za ka yi tsiraice ba za ka shiga zafin rana ba sai ka ɗauka abu ɗaya ne, sai ka ɗauki ni'imomin biyu ne. To sai aka kowanne sai aka jefa shi wani guri can daban, kowace sai ka fahimci ashe raba shi da yunwa ni'ima ce mai zaman kanta, raba shi da kishi shi ma ni'ima ce mai zaman kansa, raba shi da tsiraici ni'ima ce mai zaman kanta, sannan kuma raba shi da zafin rana ya samu gurin da zai ɓoye kansa shi ma ni'ima ce mai zaman kanta. Kuma wanda yana nuna cewa ci da sha da waɗannan abubuwa su ne mafi wajabar abin da ya kamata ɗan adam ya samu cikin abubuwan da ɗan adam zai buƙata a rayuwarsa ta duniya. Wato idan ka ɗauki zaman lafiya wanda shi ne farko, to ci da sha, kai ko ba zaman lafiya ci da sha yana gaba, kamar yadda za mu ga Ubangiji subhanahu wataala sai da ya fara faɗa ci, falyabudu rabb hadha albayt alladhi أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف سبوتا وأبنجيتم وانا تأكي وانا يتشير دا سودة قيوم ويسنن يا أمن تدى سودة قطولو سيدا كفارة فتتشير سمور الشيء دا شا كو كانا أنا زمن لا فيها كوبا زولا كفك عشيش إذا كتشي با زمن لا فيها كوبا تشي با شا أبو با سنها دوك بيو أبو با زمن لا فيها mutun ya ji aboyi a gidansa amma yana da abin da zai ci to kaga abin zai dan zo masa da sauki duk da ba haka yaso ba ya tana da abincin sa ya boye saboda haka yanzu rashin zaman lafiya ya sa ya gudu ya boye amma da ya boye da abincin sa to yafi a ce babu abincin in aka ce babu abincin koda lau zauna ake da shi lafiya yazo ya zauna a karkashin bishiya babu mai taba shi amma fa yayi ne ya kwana ba ci ba sha za dauka wasa ba wanda yazo taba shi amma yunwa za ta kashe shi saboda haka cin yana gaba shi yasa ba ubangiji ila ya fara gaba innaka Allah tajua ashe kaga wajibi ne ga shugabanni su samarwa dan adam wato su samarwa da waɗanda suke shugabanci waɗannan abubuwa a rayuwarsu saboda ubangiji subhanahu wataala da ya halicci annabi adam abin da ya fara nuna masa ya samu masa kenan don haka dan adam yana buƙatar wannan samun masa da abinci samun masa da ruwan sha samun masa da mazauni a kuma ainihin samun masa da abin da zai sanya na tsira a cikin sa waɗannan wasu abubuwa ne wanda dole a rayuwa sai an samar da su to ubangiji subhanahu wataala ya lamince wa annabi adam waɗannan abubuwa kuma ya masa ishara ne cewa in ya zo duniya to fa shi zai nema wa kansa waɗannan abubuwa ya kuma nema wa iyalansa da cin su da shan su duk suna kan shi babu wanda zai nema musu sai face shi sai Allah ya ce fawaswasa lahum ash-shaytan ko fawaswasa ilayhi ash-shaytan qala ya adam hal adulluka ala shajarati al-khuld wa mulkin la yabla fawaswasa ilayhi ash-shaytan shi shaydan yazo ya masa waswasi qala yace ya adam ya kai adam hal adulluka ala shajarati al-khuld yanzu bana nuna maka bishiyar dawwama ba wa mulkin la yabla da mulkin da ba zai kare ba wato bayan Allah subhanahu wataala ya shigar da annabi Adam cikin gidan aljanna ya masa wannan gargadi sai iblis ya sadado da dama ya alkawari ba zai kare shi ba wannan sujjada da bai yi ba da wannan la'anta da Allah ya masa korar da ya yi masa wannan ta sa ya ci alwashi gaban Allah subhanahu wataala cewa to ba zai kyale shi ba shi yasa Allah ya masa gargadi ce to kaga wannan makinka ne kuma kai a hankali zai iya fitar kai daga aljanna domin sai yayi maka abin da zai fitar da kai daga aljanna din don haka shi tunda ya dauki wannan alkawari ubangiji kuma ya bashi wannan damar don haka sai ya sadado fa waswasa sai ya masa waswasi shine kaiwa mutum magana wato ka isar masa da wani sauti can kasa asalin waswasa da larabci shine idan mace ta samu dai an samu ndu ko wanda suke sawa abin adan kafa in tana taka kafar ta yana dan kara to wannan shine ake cewa waswasa kaga kara ce haka da za ta dan ja hankali to shi yasa sai suke kiran wani abu da za a zo a saka maka a zuciya ya ja hankalinka su suke kiransa shi ma da wannan waswasa din to sai shedan ya zo ya masa wannan waswasin karshe ne makaminsa na farko da ya fara amfani da shi wajen ya ga ya cutar da dan adam waswasi saboda haka sai ya zo da batun waswasin ubangiji sai yake ga mana yayi shi ne zuwa ga adam alaihissalam fa waswasa ilaihi a wasu guri Allah ya tafi waswasa lahuma kamar a cikin suratul araf waswasa lahuma sai ya musu waswasi adamu da hawwa amma anan sai aka ce fa waswasa ilaihi wanda yake nuna cewa yayi waswasi zuwa ga adam domin annabi adam alaihi salam shine shugaba da abin da yayi to matar za ta bi shi saboda haka in ya samu nasara kan annabi adam ya san cewa mace tabaullahu shi yasa sai aka takaita lamirin akan annabi adam alaihi salam amma a cikin suratul araf sai nuna cewa waswasin ya shafi har ita hawwa saboda in abinda mijinta ya gamsu da shi to ita ma za ta gamsu da shi wannan kuma dabi'ar mace duk abinda mijinta yake kai ba isa ba da mashi zata kai dan kadan ne ake samu akasi amma galibi inda mijinta ya nufa jinin zata nufa shi yasa aka ce idan mutum ya zo neman aure a duba a ga nagartarsa domin da ka dau yarinya aka bashi to duk abinda yake kai ba isa ba shi zata taso a kansa shi zata girma a kansa ta yayi yaya su zata dora su a kansa saboda haka sai aka nuna cewa shi shi shedan ya nufa da wannan waswasa din kala ya adam yace ya kai adam wannan kala ya adam ya nuna cewa ba kawai saka masa a zuciya ba yadda zaka ce shedan ya min waswasi a wannan magana yayi da su ubangiji subhanahu wataala ya nuna mana cewa magana yayi da su ba wai irin waswasi da waswasi akwai waswasi da muka sani shine wanda zai saka maka a baka a ranka mara kyau ka ji to shi wannan waswasin ba wai irin wannan ne kadai ba a'a zuwa yayi magana da shi kasa kasa ya isar masa da sakon tunda har ubangiji subhanahu wataala ya nuna mana lafuzzan ma da ya amfani da su kala ya adamu hal adulluka ala shajaratul khuldi wa mulkin la yabla shin ya adamu bana nuna maka shin ya adamu in nuna maka bishiyar dawwama da mulkin da ba zai kare ba wato abin bishiyar da idan ka ci zaka samu dawwama zaka zauna a cikin gidan aljanna din nan babu ranar fita wannan dadin da ka samu zai dore ba zaka rasa shi har abada sannan zaka samu mulki wato zaka samu iko kuma iko wanda shi ma bai da karshe saboda haka sai ya zo masa da sigar ba wai ya zo ya matsa masa bane amma dai yana masa tayi ko kula da sunan tayi ya zo ya nuna cewa ba wai ya zo ne ya tirsasa shi ba ko ya dora shi akan wani abin da ba shi yake so ba a'a yana dai masa tayi ne amma fa ga abin da yake nuna masa a cikin surata abin nan har ma tana masa yayi cewa ita bishiyar nan an hana ka da kai da Hawwa'u ku ci amma fa ba ku san meye sirrin da yasa aka hana ka ba mana hakuma rabbukuma an hadhihi shajara illa an takuna malakaini aw takuna min al-khalidin ba hana ku ci itace yannan ba sai dan kada ku zama mala'iku biyu ko ku zama cikin masu dawwama wato shi yana so ce ya san sirrin itaciyar shi ya zauna cikin mala'iku ya san ga akai ake zama mala'ika amma shi dan bebeci ya zama mala'ika mutunci ne ya san ga abinda ake ci a zama mala'ika haka in kuka ci kuma za ku zama mala'iku kuma za ku zama min al-khalidina cikin masu dawwama wasu kan ci to ai wanda ya nuna kenan aljannar ba aljannatul khuldi bace inda jannatul khuldi ce ai da wannan surutan na iblis ba za su yi tasiri bace to ai da man jannatul khuldi nake ciki me wani kuma khalidina zaka ce zan zama to abinda zamu fahimta anan shine Allah subhanahu wataala bai sanar da annabi adam cewa wannan jannatul khuldi bace bai gaya masa haka ba babu inda aka ce Allah ya gaya wa annabi adam cewa wannan aljannar aljanna ce ta zama har abada kuma shi ma annabi Allah subhanahu wataala bai halicci annabi adam dai ya aje shi anan har abada ba kamar da muka faɗa aje anan kamar wurin training ne waskarut tadrib ne training camp ne an aje shi ne a training din sa ta yadda zai sanya zai yi mu'amala da babban makiyinsa ya zo duniya inda zai zo duniya fagen fama ne to amma gara a dan nuna masa kadan daga cikin sharrin wannan makiyin nasa ga yadda kuma yake ga kuma irin cutar da zai masa kaga duk jin dadin nan in ka biye ta wannan to zaka rasa shi to bari ya gani ga yadda zai shigo masa ga kuma yadda zai gani zai rasa wannan jin dadin saboda haka sai ya sadado wasu suna cewa to ai Allah subhanahu wataala ya kori iblis tun lokacin da ya ki sujjada Allah subhanahu wataala ya ce fahbit minha fama yakun laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka min as-saghirin yayin da yace ba zai yi ba aka tambaye shi Allah ya tambaye shi me yasa ba zaka yi sujjada ba qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin aini na fi shi saboda ni kayi ni da wuta kayi shi da tabo Allah ce fahbit minha fa bai kun laka anta takabbara fiha a ce to sauko fita daga aljanna ba za ta yi wukari zauna ciki kana girman kai ba fakhruj innaka min as-saghirin fita kana cikin kaskantattu to suka ce to ya za a fitar da shi kuma ce ya dawo ya har ya yaudare annabi Adam alaihi salam na'am an kore shi amma wace irin dawowa yayi ya dawo ne kamar da yana mai karam yana mai daraja sa a da ai mutum ne mai daraja halitta ce mai daraja yana cikin mala'iku suna bautar Allah to yanzu da aka kore shi dawowar nan da yayi ba dawowa ce ta daraja ba wani ne yana ka ba shi masauki ya tabka tsiya kaga ba za ka yi zama da shi ba ka kore shi ran da yazo baka gida ba cewa ya dawo gidanka saboda irin wannan dawowar ce Iblis yayi wasu suka ce wasu malamai suka ce kuma ai zai iya tsaya daga bakin kofa ya kira shi ya Adamu in yazo ya rada masa magana da zai rada masa koda bai shigo ba saboda haka yana nan a wajensa amma sakon sa ya iso saboda haka yazo yake ce masa ya Adamu hal adulluka ala shajaratul khuldi na maka bishiyar da zaka ci zaka dawoma kuma sannan sai da ya tuna wa annabi Adam alaihi salam sai da ya tuna masa fa bishiyar nan an hana kaka ci ci mana ha kuma rabbukuma an hadhihi shajara wanda shi wannan kamar da muka faɗa jiya shi zai nuna maka fanasiya din can ba ta mantawa ce gaba ɗaya ba sanda zai yi ablaifin yana tuna in ma ya manta to Iblis sai da ya tuna masa cewa Ubangiji bai hana ku kuci wannan bishiyar ba illa an takuna malakai ne an takuna min al-khalidi ana ce fa wa qasamahuma ya bai rusu rantsuwa inni la kuma la min an-nasihin wallahi tabbas lalle ni fa ina cikin masu muku nasiha wato ba ni ɗaya ne zan gaya muku wannan magana ba duk mai son kuma ita zai gaya muku kan sai yana suna yana so ka karɓi magana sai nuna sai mai nasihar ya nuna cewa wannan fa magana kakka ɗauka ni kaɗai ne zan iya gaya maka ita na tabbata duk mai son ka haka zai gaya maka shine ma'anar inni lakum la min an-nasihin bai ma ce inni lakum nasihun ba sai nuna masa cewa ba su nasiha duka to ni ɗaya ne daga cikin su irin wannan magana za su gaya muku wannan ta sa annabi Adam alaihi salam gaba daya ya yadda cewa maganar da Iblis yake gaya masa gaskiya ne anan zaka fahimci kaddarar Ubangiji subhanahu wataala idan ya so kaddara al'amari Allah subhanahu wataala ya halicci Adam ya ba shi cikakken hankali ya ba shi cikakken ilimi wa 'allama Adam al-asma'a kullaha ya ba shi cikakken ilimi wanda ilimin da ne zai gane abinda zai daidai da abinda ba daidai ba abinda zai amfane shi da abinda zai cuce shi ya ba shi wannan kuma Allah ke tare da shi Allah ne mai taimakonsa Allah ne mai tarbiyarsa kuma a tun a karan farko adawar Iblis ta bayyana gare shi ba wani abu ne da bai san waye Iblis ba bai san kuma ƙiyayyarsa ba bayan ga gani da ido gashi nan an ce ayi masa sujjada kowa yayi shi yakiya bayan wannan Ubangiji kuma sai da ya ja masa kunni ya sanar da shi inna hadha aduwwun laka wa li zawjika maƙiyinka ne maƙiyin matarka ne fala yukhrijannakuma min aljanna kar ku kuskura ku yadda ya fitar da ku daga aljanna duk da wannan amma a ɗan ƙanƙanin abu guda ɗaya ya zo ya jefa annabi Adamu cikin watakila ka ce ya kamata a ce wanda aka duk ya gaggawa waɗannan abubuwa kai sake yadda da Iblis to amma wannan shi zai nuna maka Ubangiji subhanahu wataala in ya riga ya hukunta abu to babu abin da zai juyar da wannan abu duk yadda aka kai ga kokarin yadda inda Ubangiji ya riga ya hukunta wannan abun sai ya faru don haka annabi Adam alaihi salam a lokacin Ubangiji ya riga ya hukunta sai ya ci wannan ya riga ya hukunta wannan shine abin da annabi Adam alaihi salam ya yi wa annabi Musa hujja da shi lokacin da ya ce ka fito da mu daga gidan aljanna ce ba ka Allah ya riga ya rubuta ba tun kafin an halice ni cewa zan fito da me zaka kama ni saboda haka Ubangiji ya san wannan tun kafin ya halice annabi Adam ya ce ni ja'ilun fil ardi khalifa saboda haka mazaunin annabi Adam shine al-ard ba aljanna ba aljanna sai daga ƙarshe zai shige ta amma zai kawo shi nan duniya ya aje shi a gidan aljanna domin ya jarraba shi kuma ya sanar da shi abokin gabansa don haka yayi masa wannan rantsuwa ya nuna masa cewa zai dawwama ya kuma nuna masa cewa zai samu mulkin da ba mai yankewa ba wannan yake nuna cewa dan adam yana buƙatar yana da wato yana dauke da wato ajibillarsa halittar da Allah subhanahu wataala yake masa, yana dauke da sha'awar waɗannan abubuwa, yana dauke da sha'awar jinkiri dadewa, musamman ma idan yana cikin jin dadi. Idan yana cikin jin dadi ya fi kowane lokaci son ya je ya dade, ba wanda zai cika ni'ima kuma ya ji cewa ina ma a ce gobe ne mutuwarsa, ba wanda zai so haka. Wataƙila in azaba ta yi azaba, wahala ta yi wahala, mutum zai ce shi wallahi gara ma mutuwa, amma yana cikin jin dadi sai dai a yi ta masa addu'a, Allah ya baka jinkiri, Allah ya baka wani ba ko mai amfanin ba a cewa, Allah ya ƙara maka lafiya, Allah ya baka tsawon rai, kuma zai ji daɗin wannan saboda jibilla ce ta ɗan adam. Da haka aka halittun farko ga annabi Adamu tun farko, gashi da ya gaji cikin ni'ima sai Iblis ya fito masa ta wannan nafiyar cewa zai kwadaitar da shi, to zaka samu dawwama ko zaka samu tsawon rai a cikin jin dadin nan. Sannan abu na biyu, san ya zama yana da wata fawa, yana da wani karfi, yana da wata wannan ma shi ma wata jibilla ce, wata halitta ce. Yayin da mutum ya gama samun biyan bukatunsa waɗanda su ne manya-manyan jigon bukatu na rayuwa, baya da matsalar abinci, baya da matsalar abin sha, baya da matsalar masauki, baya da matsalar sutura, duk waɗanda matsalolin ya fi ƙarfinsu, duniya ta zo masa ko dukiya ta zo masa, jin daɗi ya zo masa, to kuma abin da ya rage shi ne ya samu mulki. To shi ma wannan kaga jibilla ce, shi yasa zaka ga wani duk Allah ya tara masa duk abin da kai yanzu kake ta kokowar ka dan samu abin da zaka ci ka sha, shi ya duk Allah ya tara masa, ba shi ba ko tattaba kunnansa kai ko inhihinsa, wannan dukiyar da aka bar masa har ya gama rayuwarsa ba zai bukaci wani abu ƙari ba. To amma sai kaga kuma ana ta faɗi tashi da shi a Hausa ba a duro yana son mulki, kaka ce to me ya zafi haka, mulkin nan ba a ce sata ake yi ba, shi kuma ya tara kuɗin da bai zai sata. Wannan ina maganar mulki irin wanda muka saba ji, ba ko ina ne ake mulki a yi sata ba. To in ka ji kissar annabi Adam, to sai ka san cewa abin halitta yake haka Allah Ubangiji subhanahu wataala ya halicce abin. Zaka ga mutum abokinka ne, tare kuka taso kuna wasa kuna guje-guje, ka mare shi ya mare ka, ku shirya ku kwada ku shirya, amma yau da aka ce ya zama wani abu, ya tara duniya, ya tara arziki, sai ka da yaransa, ba wai shi zai ce ka koma yaro na ba, amma automatically haka abin zai koma. Shi sai dan kara dan daga kansa, kai kuma sai kai kasa da kanka, gashi zaka dai zauna ka ce wallahi tare muka taso, amma in yana magana ka sun kuyar da kai, in ya ce zo ka zo, in ya ce tafi ka tafi, shi kenan ya samu wannan power. To wannan jibilla ce, halitta ce, saboda ka shi ɗan shi kuma ya san abinda zai bibi mutum wajen ya ga inda rauninsa yake, to tanan zai yaudare shi. Saboda ka ba za ku yi mamaki ba dan kun ga ana yaudarar wasu, shi ɗaya yana yaudarar wasu wajen neman mulki suna halaka, saboda wata kofa ce ya taɓa kwankwasa ta, ya ga ya shiga. Saboda haka in ba Allah subhanahu wataala ya wa mutum gamdakatar ba, to in dai zai kwankwasa masa wannan kofa zai shigo masa. To shine Allah subhanahu wataala yake ba mu wannan labari, ƙarshe dai Iblis yayi nasara.
فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى.
فأكلا منها سي سكتشد قوانا إتاتيا فبدت لهما سوآتهما sai al'auransu ta bayyana gare su, wa tafiqa yaksifani alaihima min waraqil janna, sai suka riƙa rufe jikinsu da ganyen itaciyar aljanna. Wa asa adamu rabbahu faghawa, adamu kuma ya saba wa ubangijinsa, faghawa saboda ka yi rasa shiriya. Wannan shi ne ƙarshen natija ta abinda Iblis ya yi da kuma sakamakon da ya samu. annabi Adam ya ci kuma abinda Allah subhanahu wataala ya guje masa ya same shi ya same shi ya rasa wadancan ni'imomi da Allah ya masa tun daga lokacin yana cin wannan itaciya ya fara ganin canji daga zaman sa na aljanna kuma ya zo karshe tunda ya rasa sitirar jikinsa da tun zube ya nuna cewa zaman sa na aljanna ba zai don aljanna ba zai tsireci ba to har ya fara samun tsireci to ma'ana ba zama zai zaman sa aljanna ya zo karshe wanda insha Allah karatu na gaba zamu ci gaba inda muka tsaya abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.